Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amerika ke magana akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Noma Dalol FM da kuma Niya dake birnin Gwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 31 ga watan Yulin shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sorace tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yanzu haka ƴan ƙasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a ƙasar, wanda wasu da yawa ke fatan tayu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin ƙasar da ke fuskantar koma baya. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi wani cikakken bayani da bai taɓa yi ba a baya akan cewa a shirye yake yi ganawar kai tsaye da Iran. A halin da ake ciki kuma, jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake hurawa 'yan majalisar dokokin kasar wuta a kansa amince da batun gina ganuwa a kan iyaka Amurka da Mexico.
To, kani labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa bana ba a samu gudanar da ranar bikin ranar nakasassu da aka saba duk shekara a Jamhuriyar Niger ba.
Bisa tallahi na kuɗi ne, ba yi ba kurin ba.
Sannan za ku ji shirin da gwamnatin da magarin ke yi wa makiyaya da manoma. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ganawar da shugaban murya Amurka Amanda Bennett ta yi da ministan watsa labaran Najeriya. Daga nan kuma Safinat Sodangi za ta shigo mana da shirinta na noma tushen arziki. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yanzu haka ƴan ƙasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a ƙasar, wanda wasu da yawa ke fatan tayu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin ƙasar da ke fuskantar koma baya bayan mulkin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe mai tsauri da ya yi na tsawon shekaru 38. A birnin Harare, wakilai masu sa ido a kan zaben sun ba da rahoton cewa babu wata babban matsala da aka samu jiya Litinin a yayin da aka dakatar da kada ƙuri'a da maraice. Elmer Brock, shugaban wakilan ƙungiyar tarayyar Turai da ke sa ido a kan zaben, ya ce a wasu sassan ƙasar komai ya tafi daidai wajen yin zaben, amma a wasu wuraren abubuwa sun dagule. Murya Amurka ta kai ziyara a wasu rumfunan zaɓe a birnin Harare a yayin da ake shirin rufe rumfunan, kuma dukansu sun bayyana cewa mutane da yawa sun fito kada ƙuri'a tsakanin kashi 85 zuwa 92 cikin 100. Jami'an zaben da wakilan jam'iyyu sun ce sun fuskanci ƙalubale sosai a jiya. Ko da yake a jiya Litinin hukumar zaben ƙasar ta sanar da cewa ta kai ƙarar wasu 'yan takarar shugaban ƙasa su biyu wajen 'yan sanda saboda sun ci gaba da gudanar da yaƙin neman zaɓe har bayan lokacin da aka ƙayyade, wato ranar Asabar. Duk da cewa hukumar bata bayyana ko su waye ba, 'yan takarar manyan jam'iyyun ƙasar biyu sun yi yaƙin neman zaɓe a daren Lahadi. Takarar ta fi ƙarfi tsakanin shugaban ƙasa mai ci Emmerson Mnangagwa, wanda ya gaji shugaba Robert Mugabe a watan Nuwamba bayan da aka tilastawa Mugabe yin Barabbas, da kuma shugaban hamayya Nelson Chamisa, wanda ya bayyana damuwa akan kurɓin yankunan karkara.
Hoping that in the rural areas the ballot that has been used is an appropriate one, but we have no doubt that if the ballot is an appropriate one.
Mr. Nelson yace muna fata katunan zabe da aka yi amfani da su a yankunan karkara na zahiri ne, babu shakka idan katunan zaben sahihai ne, ba na boge ba, jama'a za su yi nasara. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi wani cikakken bayani da bai taɓa yi ba a baya cewa a shirye yake ya yi ganawar kai tsaye da Iran. A lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Ministan ƙasar Italiya Giuseppe Conte, Wani dan jarida ya tambayi Trump ko zai iya ganawa da shugaban Iran Hassan Rouhani. Na yarda da zaman tattaunawa, amsar da Trump ya maida kenan. Ya ci gaba da cewa yin magana da mutane musamman idan akan batutuwan da za a iya kawar da yaki da mace-mace da yunwa da kuma sauran abubuwa ne, ai sai a gana, babu wani aibi a zaman tattaunawa. Trump ya ambaci tattaunawar ido da ido da ya yi kwanan nan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da na Rasha Vladimir Putin a matsayin misalin matakin diplomasiyyar kai tsaye da ya ɗauka a kan shugabannin da aka ɗauka a matsayin masu adawa da muradan Amurka. Da aka tambaye shi ko yana da wasu buƙatu da zai nema daga Iran kafin tattaunawar, sai ya ce babu wasu buƙatu, idan Iran tana so a tattauna, zan tattauna. A halin da ake ciki kuma jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya sake hurawa 'yan majalisar dokokin ƙasar wuta akan su amince da batun gina ganuwa akan iyaka Amurka da Mexico don magance shigowar baƙin haure, batu mai cike da takaddama. Tsaron iyaka tsaron ƙasa ne, a cewar Trump, a lokacin da yake jawabi a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House bayan ganawarsa da Prime Minister ƙasar Italiya Giuseppe Conte. Shi ma wani shugaban da yake ɗaukar matakan wato akan shige da fice a ƙasarsa. Trump ya kuma ce dole ne ƙasashe masu ƙarfi su kasance da iyakoki masu ƙarfi. Da yake ƙarin bayani akan kalaman da ya yi game da shige da fice a shafinsa na Twitter jiya, Trump ya ce baya da matsalar dakatar da ayyukan gwamnati a ƙarshen watan Satumba a lokacin da wa'adin kashe-kashen kuɗaɗe na shekara ke ƙarewa, idan har bai samu amincewar gina ganuwar ba. Ɗaya daga cikin muhimman alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓensa a shekarar 2016. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara Paul Manafort zai bayyana gaban kotu yau Talata a birnin Alexandria da ke jihar Virginia akan wasu manyan laifuffuka biyu da mai bincike na musamman Robert Mueller ke tuhumarsa da su. Zarge-zargen da aka yi wa Manafort sun samo asali ne daga kamun kafa da ba da shawarwarin siyasa ga tsohon shugaban Ukraine Viktor Yanukovych. A lokacin da ya yi wa Yanukovych aiki da jam'iyyarsa da ke goyon bayan Rasha a Ukraine a tsakanin shekarar 2006 da 2015, an yi zargin cewa Manafort da tsohon abokin hulɗar kasuwancinsa Rick Gates sun samu maƙudan kuɗaɗe, suka kuma ɓoye wannan hanyar samun kuɗin ga hukumar haraji ta ƙasar don kaucewa biyan kuɗaɗen haraji masu yawa. Masu gabatar da ƙara sun ce sun yi ajiya a wasu bankuna a ɓoye a ƙasashen ƙetare, inda kuɗaɗen da suke samu daga Ukraine za su dinga zuwa bankunan su a Amurka a matsayin bashi don sayan ƙaddarorin miliyoyin daloli da kuma kayayyaki masu tsada.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a kowace shekara a daidai wannan rana ta 31 ga watan Yuli ne ake gudanar da bikin ranar nakasassu na Jamhuriyar Niger, sai dai a bana ba a yi wannan biki ba. Daga damagarin ga Tamar Abari da ƙarin bayani.
Ranar 31 ga watan Yuli na kowace shekara ake bikin ranar nakasassu na Niger. A bana jihar Damagaran ce aka shirya za ta karbi wannan biki. Wannan kuma shine karo na 26. Sai dai kash sallar bata samu gudana ba, kamar yadda Bunu Mamman, magatakarda na kungiyar nakasassu na jihar Damagaran, ya shaida.
Bisa talihi na kuɗi ne, amma ayi ba kurin ba za mu yi ba, daga yau kuma ba wannan zandar ba. Baɗi in za a yi a wani jiri. In kuɗi bai shiga ba hannun kwamiti na jiha wanda zai yi tsare-tsare, ba za mu yi shi ba, kuma ba za mu shirya. Gwamnatin Nijar ta sawa kundi na nakasassu, na hakkin nakasassu hannu. Me muke gani yanzu wannan kasassun ita ta take mana hakkinmu na article na 5 na convention relative aux droits des personnes handicapées, l'égalité et la non discrimination. To abin sai zamu nuna mata mu ma bai mu je dadi ba, ita ce uwar al'umma, ita ya kamata ta kare hakkin, ba ta take mana hakki ba.
Kowace hujja hukumomin suka bada na rashin faruwar wannan sallah,
a hujja mu an kwatanta mana kamar takardun da muka yi kamar wanda na tallahin da za a yi, ba a yi shi daidai ba. Tun yau wata hudu takardun suke hannunki, biki san babu daidai, sai a yanzu a 29 da wata kece takardu ba daidai bane.
Ahmadu Umaru, shugaban kungiyar nakasassu na ƙasa, kiraye ga nakasassu da su zage dantse.
Za mu bada umurni a dukkan shawoyi
Madam Muhammadu Habiba ita ce mataimakiyar director ta hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magara. Ta bayyana dalilin rishin faruwar wannan sallah na nakasassu.
To abin da yasa ba a yi sallan nan an yi jira da kahin su kare wannan yawace-yawacen aka ce za a samu kuɗi. Ba a samu ba. To ana cikin haka nan har ƙarshen 11 kuɗi ba su samu ba. Ɗazu-ɗazun wannan baki suka tattara suka tahiyar su.
An san da ita wannan sallah kenan da tuntuni ne za a tanadi kuɗi kuma ba a yi shi ba. Ba ku ganin kamar kun toye musu hakin su.
Lalle an tawaye musu hakinsu tunda sun yi kuka da haka nan. Kuɗin lalle an so a samu kuɗin tunda minister ma ta shirya zawwa. Ita ma ta so ta zo a yi sallar da ita nan ga. To harakokin kuɗi kuma sai a hankali.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari. Ha'ila yau dai muna jihar Damagaran din a jamhuriyar Niger, inda gwamnatin jihar ke shirin gudanar da tsare-tsaren taimakawa manoma da makiyaya, musamman waɗanda ba su samu damuna ba a bara. Gwamnan ya yi tsokaci ne a hirarsa da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro.
Damuna ta bara da ta ƙare bayan duka mun yi raskwana, abinda mun kalbi da shi ne a wajen huskacci maka. Lalle in an ka diba abinda duka 'yan jiha da magaram ta kamata zamanto suna so a kan abincinsu na shekara, to damuna bara ta bamu shi, kuma har an samu ɗan ƙari na ton 57,000. To duk da an samu wannan ƙarin cimaka, bai hana ba wuri zuwa wuri da kwai garuruwan da ba su samu damuna mai kyau ba. Wasu ma ba su ɗibi komi ba, don hakan mun samu wurare waɗanda ke da wannan wato giɓin. Bayan hakan ga a wajen fuskar kiwo sai zaman toto nan mun ka samu babban giɓi na ciyawa, don mun samu giɓi na wajen ton 2,000,000 kenan. Da su manoma waɗanda ba su yi abinci ba, da su makiyayan waɗanda fasashensu sun sami giɓin ciyawa, kun sani dama kawai da gwamnati ya saba kowace shekara yana yin tsari na taimakon irin waɗannan jama'a. To haka nan ma bana gwamnati ta yi tsari na taimakon su makiyayan da manoman waɗanda damana ta kada. Shi kuma nan wannan tsari ya dogara ne bisa fanni hudu. Na farin ana raba ma jama'a kuɗi, na biyu ana ba su abin da za su yi noman rani, na uku ana saida musu abinci da sauƙi, na hudu ana kai ma matsayin a ba su abinci kyauta. Ga wani ɗauki misali a wajen huskar rabin kuɗi. In an ce rabin kuɗi, wato rabin kuɗi ne na gina ka ci kenan, ka je ka yi aiki na gyaran haƙo hakan ga, ko ko na gyaran wani hili kuma a biya ka, kuma hilin nan shine za ka yi unhani ba gobe ka maida shi gona. Basa kan wannan wajen kuɗi abinda an kashe 210,000 ana cikin jihar, wanda mutum wato 120,000 sun ka sami an ka raba ma wannan kuɗin. Bayan haka ita ma famu ta yi nata ƙoƙari ta kawo wajen kuɗi 140,000 waɗanda an ka raba ma talakawa duka irin cikin wannan aiki. Shi ne tsari na farin. Tsari na biyu kawai da nace shi ne na noman rani. Wato babban salo ne, yana cikin babban salon nan na shugaban ƙasa na 'yan Nijar, ci da 'yan Nijar. Wato me ake nufi? Shi ne duk inda ya zamanto da kawai wani ɗan gurbi ko wani ɗan tafki wanda ake iya gyarawa don saboda talakawa su yi noman rani gwamnati sai ta yi shi. Shi ya kai ga bana eka dubu kusan 20 an ka gyara ma talakawa don su yi abinci, kuma an ka kai musu iri na abinci da na wani masara da wani albasa da duk dai makamantansu duk an ka ba su don su yi noman rani. To wannan noman da sun ka yi ya sa mun samu an yi abinci wanda ya kai na ton 68,000.
Madalla, kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sadu Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa yayi da shugaban masu ciniki da noma auduga na kasar Najeriya gabaki daya ga yadda hirar tasu ta kasance.
To na farko mai sauraro da so ya ji sunanka.
Sunana Lawan Sani Matazu, shugaban masu ciniki da manoman auduga na kasa, za mu iya cewa tunda kungiyarmu da ita kenan guda daya, amma dai mun fi base a jihar Katsina saboda jihar Katsina ita ce jiha da tafi kowace jiha noman auduga a Najeriya.
Yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya maida hankali akan harkokin noma, mun zagaya a jihar Katsina mun ga manoma wanda sun mana bayanin cewa su mambobin ku ne.
Muna da mambobi fiye da 20,000.
To waɗannan mambobi mun ga kamar suna da ɗan damuwa, wanda wannan damuwa ita ce har yanzu mun ga basu maida hankali akan wannan harkar noma ta auduga ba. Wannan me ya ja wannan matsalar?
Watakalle muna cikin babban damuwa saboda kamar yadda ka sani mun shiga kusan sati na 7 kenan na fara shuka, wanda yake damuna ta yi nisa. Yanzu duk mutumin da ke da gurin aikin noma ya shirya ya yi duk abin da ya kamata, yau sun fara noma su ma sun yi tiri a yanzu. To saboda haka abin da ke babban damuwarmu shine, na farko dai wayoyi a don tafiya don a san abin da ake ciki. Wannan tsari dai na Anko Bros program wani tsari ne na gwamnatin tarayya wanda shi mai girma shugaban kasa, kowa ya san kudurin shi. Ɗaya daga cikin babban kudurorin shi shine na saman ma jama'a da talakawan da za su zabe shi aikin yi da mafita a matsayin tattalin arzikin Najeriya da su al'umma. To na farko a bangaren noma an kawo wannan tsari inda gwamnatin tarayya za ta taimaki manoma, musamman ƙananan manoman nan waɗanda yake mafi yawancin sadakawa ne, wasu na da gonaki ba su da kuɗin noma, wasu na da yanda za su yi noman amma ba su da kuɗin noma, wasu na aron gonaki ba su da kuɗin noma suna son su yi noman babu. Kana matasan mu nan zube a ƙasa ba su da aikin yi, kuma noman nan zai iya kawo su cikin samun musu abin yi wata kansu dogara da kansu, domin dai da aka ce kai noma ɗaya biyu uku in Allah da zaka samu jari. Yanzu noma ya wuce gado, noma ya wuce sabo, noma ya zama sana'a'i. To a saboda haka a ƙarƙashin wannan tsari gwamnatin tarayya a ƙarƙashin Central Bank babban bankin Najeriya aka sa wasu makudan kuɗi wanda za a ba talakawa, za a ba su kayan noman. A nan ba a yi da a ba su kuɗi gaba ɗaya zunzurutu a ce sai kayan noma ba, a'a, don a tabbatar da aikin za su yi kuma a inganta musu ainihin burinsu shine za a ba su kayan noma, wato wanda ya kunshi iri, ya kunshi taki, ya kunshi kemikal na feshi na ƙwari ko na ciyawa. Kana kuma an ba su wannan sai kuma a ba su kuɗin da za su yi sauran aikace-aikace. To a ƙarƙashin tsarin dama in gwamnati ta baka wannan za ka yi aikin noma, zaka daga abin da ka samu na noman zaka biya da bashin da aka baka, kuma kahin a baka kayan nan sai an nemi mutumin da ke da alaka da wannan amfanin gona, yake sarrafa shi ko ke kasuwancin shi, wanda sai ya bada tabbacin zai saya, kana za a yi tsarin. To a saboda haka kaga kana da tabbacin mai saye in ka noma, kuma a farashi ma sai an tsaye da ainihin ƙarancin farashin da za a yi an sa kayaka. so kaga a dukkan zuwan da za a dawo akwai tabbaci a ciki. Kai manomi kana da tabbacin za ka yi noman ka, kuma naka tabbacin ga me saye, kuma kana da tabbacin farashin da zai baka ba wanda zai kare ka bane ba. To kaga me ai me kenan, gwamnati dai duk ta yi tsarin da ya kamata ai noman
ko a kungiyance, ba ku yi in ce alaka da wata irin in ce hukuma ba, koko kai tsaye kuka hada alaka ku da wato babban bankin Najeriya
su biya. Wallahi kai hanzari ne da ina zuwa gurin da aka yi wannan tsari. To in an samu wanda zai sai kayan gona kaga bangare da an samu manoma, to kuma an samu wanda zai bada kudi, to wadanda za su bada kudin nan su Central Bank sai su ka bullo da hanyoyi kala kala. Na farko da wanda suke da shi za a yi ta hanyar gwamnati, za a yi hanyar ta kamfanonuwa, ka gane waɗannan abubuwan guda biyu su aka fara jarabawa. To a ƙarƙashin wannan tsari dole da yanzu a bada kuɗi ita gwamnatin babban bankin tarayya, babban bankin ƙasa CBN ba shi zai zo ya baka kuɗi ba, dole sai an samu bankuna namu da muke mu huɗa yau da kullum. To babban matsalar da aka fara samu waɗannan commercial banks, watakan bankuna yau da kullum, su suka fara kawo matsala da tarnaƙi a cikin tsarin wannan anko barozai.
Kamar yaya?
Watakan in aka zo sai kun fara tsari da su cewa sun yadda za su yi wannan program, sun shigo ciki ana ta tafiya kila ma hukumar manoman ku kun bude masa hukun menene, sai lokacin da za a zo an su kudi a bayan manoma sai su kawo sharuɗan da ba za ku iya ɗauka ba. Domin na farko a ƙarƙashin tsarin ita gwamnatin tarayya a ƙarƙashin CBN Central Bank na Najeriya za su ɗauki asarar kashi 50 daga cikin abin da za a baka, manomi zai ɗauki kashi 5. To kaga an samu 55, to 45 din akan ta ne ake ta darga a tsarin da gwamnatoci suka gudanar, yawanci suka dauki wannan.
To madalla Malam Zaharuddin kadan kenan daga cikin hirarsu da shugaban masu ciniki da noma auduga na kasar Najeriya. Sai a biyo mu mako mai zuwa don jin ci gaban tattaunawar tasu. Da fatan masu sauraro sun karu da wannan tattaunawar, sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Safinatu Sodangi, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Ta ce, ina kira ga hukumar zaben ƙasar Mali da ta fitarwa jama'ar ƙasar abinda suka zaɓa, ba wai abinda hukumar ta zaɓar musu ba. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, salam fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Haƙiƙa muna jinjina wa Imam Abdullahi Abubakar na baiwa wasu kiristoci sama da 300 mafaka a masallaci da kuma gidanshi a lokacin da rikici ya barke a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Plateau a Najeriya. Muna addu'a Allah ya ƙara kawo mu ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da ma duniya baki daya. Sako daga baban Abdulhamid Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi Najeriya. Sai mai wasiƙa ta gaba ya ce, gwamnatin Najeriya ki yi ƙoƙarin kawo mu al'ummar jihar Zamfara tsaro mai inganci. Sako daga Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi. Shi ma mai wasiƙa ta gaba ya ce, tabbas karramawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi wa limamin masallacin garin da ya ɓoye kiristoci 300 watan Imam Abdullahi Abubakar, to Allah ya bada sa'a amin, domin hakan da ya yi ya nuna cewar addinin musulunci addini ne na kowa, kuma Allah ya ƙara haɗa kawunan mu baki ɗaya a Najeriya. Sako daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau da Bilyaminu Ma'azu Manguna. Sai mai wasiƙa mu ta ƙarshe a yau ta ce, salam VOA Hausa, dan Allah ku bani dama na yi kira ga hukumar zaben ƙasar Zimbabwe da tawa Allah da annabinsa ta bayyana da sakamako na gari wanda al'ummar ƙasar suka zaɓa, ba wai wanda zuciyarsu ta zaɓar musu ba, don gudun barkewar rikici bayan zabe. Sakon daga Aisha Humaira, diyar Malam Husaini Dangote Karasuwa daga jahar Yobe, Nigeria.
To har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na Amurka Amerika a birnin Washington DC. Yanzu ga sako na gaba. To lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. Wasu jihohi takwas da birnin Washington a gundumar Columbia sun kai karar gwamnatin shugaba Donald Trump akan bada ba wani dan jihar Texas damar raba ka'idodin yadda za a yi wata irin bindiga ta roba mai amfani da na'urar 3D. Wannan fasahar za ta ba jama'a damar yin bindigogi daga cikin gidajensu. Babban Attorney General din Washington, Bob Ferguson, shine ke jagoranta kai karar. Ya ce yana da tambaya ga gwamnatin Trump. Me yasa gwamnatin ke ba masu manyan laifuffuka damar samun makamai a sauƙaƙe? Waɗannan bindigogin da za a iya sarrafawa da na'urar kwamfuta ba su da rajista, kuma suna da wahalar tantancewa ko da an yi amfani da na'urar gano ƙarfe. Sannan kuma kowa na iya samun bindigogin ko mai ƙarancin shekarunsu ko lafiyar ƙwaƙwalwarsu ko kuma tarihin laifuffukan da suka aikata a baya. Shugaba Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa yana duba wannan batun. Zanen bindigar da wani kamfanin Texas ya yi ya ba duk wani mai na'urar buga takarda ta 3D damar sarrafa wasu bindigogin, wato wasu ɓangarorin bindigar ta roba da kayan haɗa su da basu wuce 'yan ɗaruruwan daloli ba. Yanzu haka 'yan ƙasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a ƙasar, wanda wasu da yawa ke fatan ta yiwu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin ƙasar da ke fuskantar koma baya bayan mulkin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe mai tsauri da yayi na tsawon shekaru 38.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a saki sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taya ni gabatar da shirin, da Julia Discretion da ta haɗa shirin da ba da umarni, sai kuma injiniyanmu Thomas Blended, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.